sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a wannan yammaci naku na yau Laraba 8 ga watan Afrilu shekara ta 2020. Amma duk kamun ku ji abin da muke dauke da su, wani malam Hafiz ya fara muna da kanin labarai.
A yau Laraba wani jami'in kasar Burtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson yana samun sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashin da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar cutar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Amurka za ta dauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗi da take aika wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya da gazawa wurin dakile annobar COVID-19.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto na yadda annobar coronavirus ke dauke da yayi a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na ciwon amace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
A yau Laraba wani jami'in kasar Burtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson ya samu sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashin da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. Karamin ministan lafiya na kasar Edward Argar ya ce Johnson yana cikin kyakkyawan yanayi da koshin lafiya. Tun a ranar Lahadi ne dai aka kwantar da Prime Minister a asibitin bayan da jikinsa ya yi zafi a lokacin da ya killace kansa. Biyo bayan gwada shi da aka yi aka kuma same shi da cutar coronavirus. Burtaniya wacce take karkashin dokar hana zirga-zirga kusan makonni biyu tana da kusan mutane 56,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus tare da waɗanda suka mutu 6,100. Koriya ta Kudu bata bi sahun wasu kasashe da dama ba na kafa matakai masu tsauri na zama a gida, amma ta yi nasara sosai wajen rage adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da kwayar cutar tare da kira a rinka yin nesa-nesa da juna da kuma rufe makarantu. Gwamnatin kasar ta sanar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar 53 a yau Laraba, lamarin da ya ci gaba da zama daidai a makamancin wanda ake samu a wannan makon. Akwai fargabar yiwuwar samun ƙarin adadin waɗanda za su kamu da cutar a babban birnin Seoul. Kana a yau Laraba magajin garin ya sanar da rufe gidajen barasa da wuraren shakatawa na dare. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar cutar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Kasuwar Nikita kasar Japan ta samu karuwar kashi 2% ya zuwa karshen Yuni. Kasuwannin Australia da suka hada da SNSAXS da kuma Kospi a Koriya ta Kudu sun fadi da kasa da kashi 1 ya zuwa lokacin rufe kasuwa. Kana hannayen jarin Shanghai ta kasar China sun danyi kasa da kashi 1. Hang Seng ta Hong Kong ita ma ta yi kasa fiye da kashi 1%. A halin da ake ciki kasuwannin Turai sun gudana ne ba tare da samun bunƙasa ba a cinikin hantsi yayin da farashi a kasuwar mai ke sake farfadowa. Farashin ɗanyen man Amurka ya tashi zuwa $25 a kowace ganga a yau Laraba bayan asarar kashi 9.1 a ranar da ta gabata, yayin da kuma ɗanyen mai na matsayin ƙasa da ƙasa ya samu ƙaruwar sama da $1 a kan farashin $32 ganga guda da kasuwa ta tashi a kai. Kasuwannin kuɗi a cikin kwanaki biyu da suka wuce sun yi taka tsantsan bisa zaton za a iya samun sauƙin sabbin kamuwa da cutar da kuma sauƙin mace-mace, amma a jiya Talata an samu ƙaruwar sabbin mutanen da suka kamu da kuma yawan mace-mace a ƙasashen Burtaniya da Faransa da wasu ƙasashen gabashin Turai da Sweden da Japan da kuma Amurka. Kusan mutane miliyan 1.5 ne aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kana sama da mutane 82 suka mutu.
To muna tafi da kashi na biyu na labaran duniya. Yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko. Cibiyar Daƙile Cututtuka Masu Yaduwa ta NCDC a Najeriya ta fitar da alƙaluma na sabbin mutane da ke kamuwa da annobar COVID-19 a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotannin da ke fitowa daga Cibiyar Daƙile Cututtuka Masu Yaduwa a Najeriya NCDC na nuna cewa kawo yanzu an tabbatar da mutane 254 da suka kamu da cutar coronavirus ko COVID-19 a faɗin ƙasar, yanda daga ciki 44 suka warke sai kuma 6 da suka rasa rayukansu. Wannan sabon ƙididdiga da aka samu na mutane 16 da suka kamu da wannan cuta ya nuna cewa har ila yau jihar Lagos ita ke da mutane 10 sabbi, sai guda 2 daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, sai wasu 2 daga jihar Oyo, sai 1 daga jihar Delta, a inda a karon farko jihar Katsina ta samu mutum 1 na farko wanda kuma ya kasance likita ne da yar saransa a garin Daura dake jihar ta Katsina. Kawo yanzu dai jihohin da ke dauke da masu wannan cuta ne sun hada da jihar Lagos, sai birnin tarayyar Abuja, sai jihar Oyo da Edo da Bauchi da Akwa Ibom da Kaduna da Ogun da Enugu da Ekiti da Rivers da Benue da jihar Ondo da Kwara da kuma Delta da Katsina. Jihar Niger na daya daga cikin jihohin da ke daukan matakai na daƙile zuwar wannan cuta, kasancewar tana makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Kwara, da nan ma aka samu rahoton wasu mutane 2 da suka kamu da cutar da kuma mutuwar mutum 1, ya sa ta dauki matakai na karta kwana domin daƙile zuwar wannan cuta, kamar da kwamishinan lafiya a jihar Dr. Muhammad Magun Sidi ya shaida min ta wayar tarho.
Da bukwai a wurin da muka killance don sun shudanya da wani da ya dawo daga Lagos. Musu wannan din da ya dawo daga Lagos ba mutum da yana da cikin ka'idoji, su a duwanda ya fito daga sashen da ake da irin wannan annoban flag, sun shudanya da shi don matabbatar da sakamakon nasu ta da dalilin killace su ke nan.
Inda ya ce yanzu haka akwai mutane 27 da aka killace inda ake duba lafiyansu bayan da suka yi mu'amala da wani mutum 1 da ya zo daga birnin Lagos. A waje ɗaya kuma shugabannin majalisar dattijai da na wakilai sun bi sawan sauran 'yan Najeriya wajen nuna rashin jin daɗinsu dangane da yadda ake raba kayayyakin masarufi domin rage raɗaɗin wannan cuta ta coronavirus a Najeriya, kamar da suma wasu talakawan suka shaida min.
A tallafin da ake ba mutane zuwa 25 ai har yanzu mu da waɗansu mutane har yanzu ba mu san ana ba da tallafin ba. Ya kamata a ƙara yaɗa maganar tallafin nan tunda wannan larura ta taso. Waɗansu ma bun san ma gwamnatin tarayya da tana tallafi ba, kamar irin wani banda jiya da na ji ko shekaran jiya an ce wai dama ana ba mutane 25,000 wannan sai yawancin talakawa ba sani ba.
Gaskiya yi dai ake mu dai muna je ana hudin ana rarrabar da taimako ana rarrabar da kuɗaɗe da abinci, amma wallahi gaskiya wallahi tallahi ba mu gani a ƙasa ba tsakani da Allah. In za a raba wannan abu a raba shi tsakani da Allah, ko ba gaskiya ba?
Babban shirin murya Amurka daga Najeriya.
Sauraro kada dai kuma takuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aikewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gazawa wurin daƙile annobar COVID-19. Sun ce kiran ba daidai ba ne, ba su fahimci kiran ba, inji Trump yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Yana mai nuni da cewa an alaƙanta China inda cutar ta fara ɓarkewa cikin girmamawa. Da alamar suna riko da manufofin China, inji shugaban ƙasar. Ya ce ya kamata a duba wannan batu. Amurka ita ce mai ba da gudunmawa ga hukumar ta WHO. Da aka tambaye shi ko shin ya dace a dakatar da taimakon kuɗin ga hukumar a daidai wannan lokaci na yakin annobar, shugaban ya musanta yana cewa yana ba da yin haka, amma kuma ya gyara maganar sai ya ce za mu duba wannan batu, sai dai hukumar ta WHO ba ta mai da martani nan da nan ba. Jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka za ta jira har zuwa ƙalla ranar Litinin don fitar da sakamakon zaben fidda gwani na shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, wanda mutane suka je suka kaɗa ƙuri'a duk da damuwar da ke akwai ta yaɗuwar cutar coronavirus. Jinkirin dai zai baiwa jami'an zaben isasshen lokacin tattara ƙuri'un wasu masu zabe da suka yi amfani da hanyar aikewa da sako don su kada ƙuri'unsu. Za a iya gabatar da su a jiya Talata a cibiyoyin zaben da aka bar su a buɗe. Muddin ƙuri'un suka isa a ranar Litinin domin a kirga da su. A rage adadin cibiyoyin zaben sosai a duk faɗin jihar, tare da ɗaruruwan ma'aikatan zaben da suka ƙi sunta alƙawarin da suke na yin aikin zaben saboda tsoron kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus, yayin da suke duba sunayen masu kaɗa ƙuri'un da ba su yi rijista ba. A Milwaukee, gari mafi girma a jihar, cibiyoyin zaɓe biyar ne kaɗai daga cikin 180 aka buɗe, amma an samu dogayen layuka da masu kaɗa ƙuri'a da suka rika ba da tazara tsakaninsu a lokacin buɗe cibiyoyin zaben, a yayin da ma'aikatan lafiya suke ba wa jama'a da ke cikin layukan takunkumin rufe fuska. Yayin da rana ta yi masu kaɗa ƙuri'a suna shafa kusan sa'o'i 2:30 kafin su jefa ƙuri'arsu.
Da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu bari mu je ga rahotonmu na gaba. Ba wani sabon abu bane a ga jami'an tsaro na amfani da ƙarfin ikonsu wajen cin zarafin al'umma fara hula. Kuwa 'yan kwanakin nan hukumomin kare haƙƙin bil'adama sun fitar da wani rahoto da ke nuna yadda jami'an tsaro a Najeriya ke cin zarafin 'yan ƙasar. A yanzu kuma da gwamnatoci suka kafa dokokin taƙaita zirga-zirga a ƙasar, ana zargin lamarin ya wuce gona da iri. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da rahoto a kan irin wannan cin zarafin.
Baya dai ma ga matsalar kuncin rayuwa, yanzu haka wata matsalar da ke tasowa sakamakon dokar kullun da aka kafa a jihohi domin yaki da bazawar ƙwayar cutar ta coronavirus, ita ce ko ta zargin wuce gona da iri da kuma cin zarafi da ake wa jami'an tsaro. Na babanan shine wanda ya faru a garin Fufore da ke jihar Adamawa, inda wasu 'yan sanda suka amfani da ƙarfi da kuma barkonun tsohuwa kan wasu da suka taru domin bikin ajin aure, lamarin da ya kai jikatan kusan mutum 10 ciki mako har da mata, kuma da ba don sarakuna sun kai ɗauki ba. Da wannan lamari ya jawo tashin hankali a garin. Ko me ya faru? Ga dai ta bakin wasu shedun gani da ido.
Caje ni hankali. An ga doke ɗan sanda. Suka caje suka doke min kuɗi na duka a garfa bakin mangoro na. An ta mintiya ga zabaci. An bani kashi. Ka abun da musu ba ina sai kai na sana'ata hankali zali na.
Suna irin sun gama ne ma fa ta an gama ma irin wasan da ake ana ma an gogodiyan nan ne fa suna kokarin su tashi ne kawai sai suka doka haura musu suka wata lafiya. Sanda. Aka sa fiya ga kuma alungu fa ba a waje ba kun ba alungu fa suke suna wasan. Kawai suka zo yaran mu kawai suka safiya ga shi da suka faɗi kawai.
Gani yadda lamarin ya so kazancewa ya sa wani basarake a yankin Alhaji Abubakar Mahmud da ke zama hakimi riba da shiga tsakani.
A wayan nan da suke aikin nan akwai wani wanda ya wuni buguwa, don haka in har mutum yana cikin aikinsa ya shigo da wasu abubuwan da zai kawo damuwa, in kuma mu kuma mun yadda mun biye masa menene karshen don haka ni roƙon da nake muku na dauki alƙawari na zan kuma tabbatar da cewa na fi da hakinku ba wanda zai tozarta muku.
To sai dai kuma a matana ta mai da runa 'yan sandan jihar Adamawa ta kuma musun ta zargin wuce gona da iri, to amma kuma ta tabbatar da akwai lamarin. DSP Suleiman Yahangroje shi ne kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana min abin da ya faru.
A Ibrahim Abdulaziz, gaskiya ne abin da ya faru a nan garin Fufore, inda labari ya iso mu cewa jami'an 'yan sanda wanda suke faman tabbatar da wannan doka na hana fita suka ji wani wuri inda ake ta ihu, suka garza wurin domin su ga me ke faruwa, inda suka tarar da akwai wasu ne suke wurin suke shan abin da aka fi sani da madaran sukurda. Nan take jami'an mu suka kama mutane guda 3, to daga baya mutane suka nuna bashin ransu da kuma suka bi su da harbe-harbe da jefe-jefe, to wannan ya dan tar musu da hankali, inda kuma suka dauki matakai na kariya, inda suka yi harbin barkonun tsohuwa sannan aka tarwatsar da mutanen da suka taru a wurin. To daga baya labari ya sake iso shi DPO na Fufore akan cewa sakamakon sakamakon harbin wannan barkonon tsohuwa akwai mutane kamar guda uku wanda suka shake wannan abin sannan yayi musu illa nan take ya sake garzayowa aka dauke su aka garzayo da su zuwa asibiti aka yi musu jinya aka sallame su kuma har yanzu da nake ga maka babu abin da ya faru sannan kuma ba mu samu labarin ko wani ya rasa ransa
koma da menene fatako shine ma Allah ka koshin wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Mun sauraro har yanzu dai kuna tare ne da Sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum sauraro. Barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau zamu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. Ai sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matar da ta sanan mun suna ji a taka fafan nan. Ka kace ai dan baki banna nayi landing. Kamar na koro bayanin na da garin wanda dakin banna na je inda zani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. Ba bangaren mu ta kawai ba, ta kanta society akwai role din da ya kamata ta tsine. Kawai na so ne in ba abin ya san da domin mutane kake yi wa magana sai a cikin kafin a farko shin fuka ta yace miki duk ban cikin ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa kace kare zan yi da fadadawa kin ga in kin dauko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana ki ta fobaci ina magana akan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba hu to kin da wannan sai magana ta ki ta zo sai ne kokarin imani wata kasa in ta yi ta shiyarin da wani ma Allah zai bata lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayen ta ba ta ga wannan kashin da muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka a dan wani ya karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga umma ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba a tarbiyya ba ce komai ilimin ka wata ba ba ta yi to ballantana kyautari ko yasa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ta kongo to ke ma inda kika je za ki yarwar da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki dauki kuɗi to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da nufi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fi yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malamai ne ko wanda su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa da a yanzu shi ma kaɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wannan anda ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi tarwa a cikin zaɓura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko in ce mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kota a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu akan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ta ba za ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwar sa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai kan kyauta yi ba ba zan taba manta ba watar mun je wani taro na marayi da wa'azi sai ni kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayi sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabar ma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ce mun ke ma kina da ƴaƴa sai na kalle shi sai na ce ni sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai ya kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa irewa game da wannan yaron duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ya nemi ta wani ba amma abin ya faci tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko ka sani
kin ga ba rinna wannan bayanin naki sai moment ne kuma da wani bayani wanda nake son shi ma mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira ta fasan gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko da mutum hakka da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya da ne coming across da ina wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nace akan ni to mata da yawa irin di abubuwa ne fa to yayin danta daga ƙarshe da kike yi min labarin ta kike cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in ke ba kai na cikin abin da zan jawo kai na wata rayuwar da ban san irin ta ba nake nemi kake mijin shi ya hai mazu mun abin da nake so mu hannu shayi da nake so na fada wata gaba ne amma mu kalle ki kan lokaci ne ana mu kine gaba ne maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekace wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tunda da man Allah ya tuka su a tunani wasu abubuwa su da mu ko mun san da Allah a cikin namiji bare shi a cikin masa shi ya tuka shi shi a yayin da cewa abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga tafi a haihuwar mata ta fiya idan ciwon zai yi auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi da mana cewa ya ɗauki kan duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntinsa da wasu abubuwa daga ƙarshe a kautan da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mijina sai ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirjinsa take haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴana kuwa sai nan tunanin anya wannan gugutu ne to kin ga anan banda maza da suke tauye misali yanayin wada da take da Allah ke su ne ke je gurgurin arziki amma ba ki gobe da gangan ya yi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kan tun da babuna wai bawa mace kuzari kai hakan bane amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai in ka baki shaki kuma kalli da nan sai in ji kamar sun halaka shi ni ƴaƴa na ba ƴaƴa bane take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tuni kan wa mata su hannun su maza da Allah yake muku tuni ar-rijalu kan wa mu da adan da Allah yake muku ar-rijalu da daraja to su ma suna da tuniyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana jubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba
gaskiya ne barista ana ya dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace
to ai ai kwa gashi ne miki shara ba da sa'a sai ki kora bala ba
babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke kin ta fi dafin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan mani muke ta ba a cire aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar dada rigimar mace da mijinta ita kadai rigimar mugunta inda ba mu dauki
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara
yes criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren karin gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin manista na alkumun ba a in ka samu ba a ita wannan ba a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan wannan ba ya alanci nan kawai ba akwai maganar warin ilimi a ciki akwai maganar duk sanda ciwon ta ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da kuma wannan financial ability din ka na aure ba a kace kwabar wa'annan idan ba ka tsaka cibiyar cibiyar sana'a da za a yi wa'annan to fa aure na nan a babin maniji wanda al'ada ce a kasar Hausa da mutum ya dan fara samun tarihi ko bana zan adebi ta sauye ki kawai sai a ce ai masa aure not knowing cewa wannan ba sana'a ce da za ta iya rike masa aure ba so da yawa idan mu mata da muka fahimta muna magana sai a fara mana tunanin feminism ne a muna magana on behalf of mata ne da mu mata ne to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side?
To ana tilasta sauraro anan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'az nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Gaida Aishatu Ma'azu. To sai ku ci gaba da aiko muna da ra'ayoyinku a koda yaushe. Yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
A yau Laraba wani jami'in ƙasar Burtaniya ya ce Prime Minister Boris Johnson yana samun sauki bayan da ya shafa kwana na biyu a sashen da ake ba wa marasa lafiya kula ta musamman a asibitin London da ake masa maganin cutar coronavirus. Karamin ministan lafiya na kasar Edward Argar ya ce Johnson yana cikin kyakkyawan yanayi da koshin lafiya. Tun a ranar Lahadi ne dai aka kwantar da Prime Minister a asibitin bayan da jikinsa ya yi zafi a lokacin da ya killace kansa biyu bayan gwada shi da aka yi aka kuma same shi da cutar coronavirus. Kasuwannin nahiyar Asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau Laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwar annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwar mace-mace da ake shirin gani. Amurka za ta dauki matakai mai tsauri wurin dakatar da kudin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, inji shugaba Donald Trump a jiya Talata. Yana mai zargin hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya da gazawa wurin dakile annobar COVID-19.
Masu sauraro anan zamu jalin zamin shirin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu anjima kadan cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu bar mu mika gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga Riman Zazzau, Alhaji Manir Jafaru da sauran jama'ar sa ta Zazzau. Da fatar suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Jinjina ta musamman ga abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Peace. Salam.